hannunka mai sanda.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibillahi wa khatamil anbiya'i wal mursalin abul qasim Muhammad wa ala ashabihi al muntajibin wa amma ba'd. Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda. Da cikin sa muke farawa da sauraron karatun ayoyin Qur'ani mai girma, kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasihohin dake cikin su. Da fatan Allah ya ba mu karfin gwiwar aiki da su da samun tsira duniya da lahira. Amin summa amin. Kuma a yau ma, kamar yadda kuka saba ji, ni ne Tijjani Malam Lawal da Magarram, zan kasance tare da ku daga farko har zuwa ƙarshen shirin na yau da yarda Allah madaukakin sarki. Ai surar lafiya. To madalla, yanzu kuma zan fara shirin na yau ne da sauraron karatun ayoyi na 56 da 57 a cikin wannan surata Ankabut.
Ya ibadiyalladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un.
Ya ku bayina waɗanda suka bada gaskiya, hakika ƙasa ta yalwatacciya ce, ni kadai za ku bautawa. Kowanne rai zai ɗanɗani mutuwa, sannan wurinmu za a komar da ku.
Ɗaya daga cikin umarni na hikima da jan hankali a musulunci shine yin gudun hijira domin kare imani da mutunci. Tun farkon bayyanar musulunci da musulmi suka fuskanci takurawa da tsanani daga mushrikan Makka, kuma hakan ya na hana musulmi gudanar da rayuwarsu da harkokinsu na addini cikin walwala ba matsi da takurawa. Saboda haka manzara masu tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi da kuma Allahin gidansa a tsarkaka, da kuma mumune na hakika a farkon bayyanar musulunci suka yi hijira daga Makka zuwa Madina da tarewa a wannan birni na imani. Wannan ayar wata doka ce ta bai ɗaya da ke cewa kar mutum ya sarkafa da wani gari ko wani yanki matuƙar ba zai iya aiwatar da addininsa a wannan gari ko wannan yanki ba, to ya bar shi ya tafi inda ya fi shi gurin da zai samu ƴancin addini da rayuwa mai tsafta ta gari. Kar mutum ya sarkafa da wani gari ko yanki da ci gaba da rayuwa cikin takurawa da tsanani, a kullum ya kasance ya sa kansa da kuma tunaninsa ita kanta wannan duniya da rayuwa a cikin wannan duniya mai karewa ne. Kar ya zamanto burinsa a wannan duniya tara dukiya da kare dukiyar ko wani mukami da yake da shi shin na zahiri mai karewa. Idan mutum ya kasance mai tunani da wannan nasiha da imanin lahira za ta zo ita ce kuma madawwama, to har abada ba zai sarkafa da wannan duniya fiye da yadda ya dace, kuma zai aikata abubuwa da suka dace duniya da lahira da zai samu sakamako mai kyau. Daga cikin wannan ayar za mu ilmantu da abubuwa guda hudu kamar haka. Na farko, dai wajen zaɓar gurin da za mu rayu a kullum mu riƙa la'akari da imaninmu da kuma mutuncinmu, kar mu yi wasa da wannan lamari. Abu na biyu, hijira domin kare addini na ɗaya daga cikin nauyin da ya rataya kan ma'abuta imani. Abu na uku kuma, waɗanda ke aikata saɓo ayyukan da ba su dace ba saboda sarkafa da wani gari ko yanki, to ba su da wani uzuri a ranar kiyama. Abu na hudu kuma, mutuwa za ta riski kowa, kuma tana zuwa ne ba tare da yin shawara ba, sai dai hakan kwatsam, don haka mu yi tanadin abin da zai amfane mu bayan mutuwa. Yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari karatun aya ta 58 da kuma 59 a cikin wannan sura ta Ankabut kamar haka.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
waɗanda kuma suka bada gaskiya suka yi aiki nagari lalle za mu zonar da su cikin manya-manyan gidaje a aljanna waɗanda ƙoramu za su riƙa gudana ta ƙarƙashin su suna madawwama a cikin su madalla da ladan masu kyakkyawan aiki su ne waɗanda suka yi haƙuri kuma ga ubangijin su kawai suka dogara
A cikin waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki ya yi wa waɗanda suka yi gudun hijira da haƙuri da duk wani tsanani da takurawa da kuma ƙumci da kuma barin garinsu na aihuwa domin kare imaninsu alƙawari da gidan aljanna da ruwa ke gudana a ƙarƙashin ta da kuma ni'imomi iri-iri marasa ƙarewa waɗannan ayoyi na nuni da wasu abubuwa na musamman guda uku da ma'abuta imani suka keɓantu da su kamar haka aiki haƙuri da kuma tawakkali abin lura anan da kuma tunatarwa shine duk wani imani da baya tare da aiki tsaftatacce ba shi da wani amfani da ƙarho shi kuma aiki da baya tare da haƙuri ba zai kai ga nasara ba haka shi ma haƙurin da baya tare da tawakkali da Allah baya dawwama da ci gaba tabbas daga cikin waɗannan ayoyi zamu ilmantu da abubuwa guda uku kamar haka na farko dai sharadin samun shiga aljanna da samun ni'imomin aljanna akwai imani da aiki nagari na biyu kuma abubuwa da mu'mine suka rasa a wannan duniya a dalilin kare imanin su da kuma yin gurin hijira da barin garinsu na aihuwa za su same su ne a gobe kiyama da Allah ya yi musu tanadi abu na uku haƙuri da juriya su ne mabuɗin nasara da ciwo kan dukkan matsaloli da ya saga ɗaukaka a dukkan ɓangarori na rayuwa a fili yake mabuta imani a kullum suna fuskantar tsangwama da takurawa da cin fuska da mutunci daga maƙiya amma a kullum su ne suke nuna haƙuri da neman taimakon Allah ya taimaka musu kan wannan matsala
subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi wala hawla wala quwwata illa
To madalla kuma yanzu zamu saurari karatun aya ta 60 a cikin suratul ankabut kamar haka
wa kayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul alim
dewa kuma daga dabbobi ba sa dauke da arzikin su Allah ne yake azurta su tare da ku. Allah kuwa shine mai ji masani.
Wannan ayar ci gaban ayar ta gabace ta ce da ke magana kan yin hijira ma'abuta imani domin kare imanin su da bautawa Allah ba tsangwama da takurawa da cewa abubuwan da kuka rasa a ƙasar kafirai da suka takura muku kun yi asarar rayukanku da dukiyoyinku da sauran abubuwa na rayuwa da kuma kumci da matsaloli kar ku damu da su idan ya kama ku yi hijira ku yi kuma ku sani Allah maɗaukakin sarki mai arzutawa ne da kuma da isar da arziki ga da kuma wadata ga kowa shine dai Allahn da ke bawa kowa arzikin sa a cikin samai da ƙasai ba tare da wata matsala ba kuma ba zai manta da ku ba kuma hatta dabbar da bata da ƙarfi da ikon samun abinci a tsakiyar sahara yana isar mata da abincinta da yi mata tanadin sa a kullum kuma babu wata rana da zata rasa wannan abinci da kwana da yunwa. To shi ma mutum mai karfi da zai iya nema wa kansa abinci da yin iyakacin kokarinsa, abincin da kuma arzikinsa yana hannun Allah ne, kuma shi ne ke ciyar da shi a kullum rana ta Allah. Idan jurewa barin garinku da yankinku da rasa ayyukanku saboda yin hijira don Allah, to tabbas za ku sami alkhairi da arziki daga Allah, tamkar ba ku taɓa yin asara ba a baya. Amma idan mutum ya gwammacewa zama a gari da kuma yankin kafirai da masu shirka da miƙa wuya ga zalunci da danniya da kuma ɗagutunci, to ba zai iya gyara gaba ba, lamari ne mai wuya, kuma zai iya asarar komi, wato dukiya da kuma imaninsa, hatta da ruhin addini, domin shi kafirci da shirka da zalunci na fitar da mutum daga kasancewarsa ta mutum da kuma mutuntunsa. Daga cikin wannan ayar za mu ilmantu da abubuwa uku kamar haka. Na farko dai, masu hijira don neman yardar Allah da kuma kan hanyar Allah bai kamata ba su ji tsoron asarar abin da za su yi asara na dukiya, ko hakan ya hana su yin gudun hijira. Na biyu, mutum mumini a kullum na tafiyar da lamuransa ne kan tawakkali da Allah ba tare da tsoron arzikinsa ya yanke ko ya kare ba, ko kuma ya yi ƙasa a gwiwa wajen zartar da nauyin da ya rataya kansa. Abu na uku, Allah wanda ya halicce mu shi ne mai arzuta mu a kullum har gobe, kuma shi yake tafiyar da lamuranmu. Da ƙarshe za mu saurari karatun aya ta 61 a cikin wannan sura ta Ankabut.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.
Wallahi da za a tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasai ya kuma hore rana da wata, to lalle za su ce Allah ne. To ta yaya a karkatar da su da kadaita shi?
Mushrikan da ke rayuwa a birnin Makka da ke bauta wa gumaka sun yi imani da Allah ne ya halicce su, amma tafiyar da lamuran rayuwarsu ya miƙa wa rana da wata, da su ma ta hanyar gumaka suke bautawa da kuma zartarwa, da shi ma ta hanyar gumakan da suke bautawa ke zartarwa. Abin mamaki, sun amince da imanin Allah ne ya halicce su, amma ba su amince da shi ne ke zartarwa da ganinsa a matsayin Rabb. Kuma abin da suke nufi a nan, wautarsu arziki da talauci baya ƙarƙashin kulawar Allah, ba a hannun Allah yake ba a cikin wannan lamari, kuma Allah baya shigi cikin wannan lamari a tunaninsu. Wani abin mamaki, a wannan zamani da muke rayuwa ma akwai wasu mutane da ke da irin wannan tunani na amincewa da Allah a matsayin wanda ya halicce su, amma ba su da imani da kuma amincewa da shi ke da haƙƙin ya zartar da yadda ya kamata ya zartar da wannan lamari na arzitawa da kuma tafiyar da duniya gabaki ɗaya, da kuma dogaro da shi a matsayin mai arzitawa da yin dokoki da za a bi a samu rayuwa mai inganci duniya da lahira. Kuma ba su yi imani ba da hakan, kuma ba su bin dokokinsa da kuma umarninsa Allah maɗaukakin sarki. Irin wannan gungu na mutane sun yi imani mutum shi ke da haƙƙin tafiyar da rayuwarsa ba tare da ya yi dogaro da Allah ba ko buƙatar ya taimaka masa ba, kuma suna zartar da abin da suka ga dama ƙarƙashin son ransu da irin bannar da suka ga dama su aikata. Daga cikin wannan ayar za mu ilmantu da abubuwa biyu kamar haka. Na farko dai, al'amurra na tattaunawa da kafirai ko mushrikai. Mu fara da abubuwan itikadi da muka yi daidaito da su, kamar yadda mushrikan Makka da musulmi baki ɗayansu suka amince da Allah ne mahalicci. Abu na biyu, kaucewa hanyar gaskiya madaidaiciya na ɗaya daga cikin abubuwa masu hadari da yi wa rayuwa barazana kuma amincewa da Allah shine mahalicci amma kuma aki amincewa da shine mai tafiyar da lamurra wani bangare ne babba na kaucewa hanya madaidaiciya da kuma tabewa duniya da lahira to masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai mu kasance a mako mai zuwa da ra Allah inda za ku ji mu da wani sabon shirin amma kafin lokacin amadadin dukkan waɗanda suka tallafa mini a cikin wannan shiri ni Tijani Malam Lawal da magaram da na shirya kuma na gabatar miki cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu